Donation wanda Zainaba Baginda yayi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara ya aika da biyan kudin. So naje aka kira ni daga office wanda ya ce madam and Mr. President ta biya miki donation naki kiza ki karba.
Kallaban shirin ta wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama basu san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya, muka fara haska fitila kan gudumuwar da mata ke bayarwa a daukan na wayar gidajen su bayan wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya da ke nuni da cewa mata da dama na fama da ciwon damuwa da ke shafar kwakwalwarsu sakamakon rashin samun damar fada aji kan abin da ya shafi iyalansu da ake dangantawa da rashin samun damar bada gudunmuwa ga daukar na wayar gida. Za mu dora kan bayanan da mata da muka gayyata suka yi akan wannan batu. Kamar yadda muka alkawarta kuma, za mu dora hirar da muka fara da kallabin mu ta mako, uwar gida Sarah Jibrin, macen farko a arewacin Najeriya da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa. Za ku ji yadda ta zama yar takarar shugaban kasa da jihar ta Niger ta tsayar zuwa zaben fidda gwani. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Mata a kasashen nahiyar Afirka da dama suna ba da gagarumar gudunmuwa a daukar na wayar gidajensu, inda waɗansu lokutan ma akan samu gidaje da dama matan ne ke daukar na wayar iyalin baki daya. Kamar yadda bakin da shirin ya gayyata domin haska fitila kan lamarin suka bayyana, ga abin da bakin Murna Ahmed, Aisha Aliyu Usman da Hajiya Salma Muhammad ke cewa.
To Professor Murna, bari in dawo gare ki da yake kina hulɗa da mata da yawa. Kina ga kaman mata sun shirya domin a ce suna bada duk abin da suke da shi domin ci gaban iyali da al'umma gaba daya. Su matan su karan kansu suna da niyyar cewa yanzu lokaci ya kai da mu ma zamu bada gudunmuwan mu a al'umma domin a samu ci gaba. Banda haka ma yawanci ana ganin kaman su mazan nan, saboda su suke biyan bukatun mata, ba sa da bakin da za su yi wani magana koda a cikin iyali. Wani lokaci sai a ce kai mace ce, ku kyale ta, ba za ta shiga harkokin da ya shafi gida ba, ko kuma a cikin al'umma ma a ce kai ita ba za ta ba ta da wani baki. Idan ta fara bada wannan gudunmuwan, kina ga kaman za a karbe ta a cikin al'umma domin ta bada gudunmuwanta?
Kwarai ina ga haka ma shi zai dada bata wannan kofan. Bari in koma kan tambayenki na farko. Ina ga mata fa sun gasu wannan shirin. Don yanzu ana misali kaman a Jos, inda mu muke zaki ga mata sun fito suna kasuwanci, suna sayar da sayarwa. In kin gansu a kasuwa abun sha'awa. You know, kuma na sani cewa akwai mata da na sani da yawa wanda suke ba da gudumawa saboda training din yaransu, musamman a makarantu da sauran wajajen su. Sai dai ina ga ya kamata a ƙara wayar da kai, kamar yanzu wannan abin da muke yi na san yana ɗaya daga cikin irin waɗannan wayar da kai.
Kusan banda ma wayar da kai, kina ga kaman rayuwar yanzu ma yanda abubuwa sun yi tsada, karan kanshi ya zama darasi masu matan su fito su nemi abin da za su kyautata ma iyalinsu.
Kwarai babban darasi, babban darasi. Kuma ina ma amfani da wannan in sake kira akan mata su yi wurjanjan su tashi tsaye. Yanzu lokaci ya kawo da kowace mace za ta yi kokarin kanta ta gani cewa ta ba da gudumawa 100% ga sha'anin tafiyar da hankalin al'amuran gida, au karatu ne, a cin abinci ne, a wurin tufatarwa da yara da sauransu. Duk abin da za mace za ta iya yi a yi shi, saboda gida ya kafu, gida kuma yayi karfi, yara kuma su sami dan walwala, shi ma mai gida ya samu dan walwala. Domin gaskiya shine wahala yayi yawa mazaje musamman mazan mu na Africa, you know, komi da komi nauyi yayi musu yawa akai, sai ki ga namiji kawai ya yanki jiki ya fadi dan yana tunani yayi zai iya dauka kai. Yanzu ma an kai lokaci yaran mu ma samaruka, sai ki ga ba sa so ma su yi aure. Tunanin su shine tunda an ce su za su rike gida, kuma wadansu su da yawa yanzu gashi babu aiki, babu ma kasuwanci, baya tafiya, sai ki ga ma suna gudu. To an jima fa za mu sami bala'i wanda zai yi mana wuya mu iya taro shi, domin aka samu yara da yawa suna girma, matasa kuma ba sa so su yi aure domin suna gudun cewa nauyi zai zo yayi musu yawa. To fa za a samu bala'i. Shi yasa ya kamata mu tashi mata, you know, mu yi kuma sannan mu koya wa yaran mu ma, duk yara in za su shiga gidan aure a koya musu cewa kina fa zaki tafi don ki je ki bada goyo da gudumawa ne wa mai gidanki a gina wannan gida.
Hajiya Aisha, wani lokaci matan sai su ga kamar idan suka dauki na wayan gida shikenan namiji zai sake hannu gari, ya waye zai kama hanya ya fita kasuwa ko kuma ya fita wajen sana'an shi, ba abincin safe, ba na rana, ba na yamma. Idan ya je can ya sha shayin sa, ya ci shinkafan sa har da salad akai, ba kiya ganin kamar idan mata sun fara daukan irin wayannan na waya mazan za su sake musu?
To gaskiya ne akwai irin wayannan mazajen, akwai su sosai. To amma abin da zamu yi la'akari shine mu fa mata ne, mu iyaye ne, wa'annan yaran ba wanda suka bude ido suka gani sai mu. Saboda haka yaro ya san duk abin da yake faruwa, wallahi kafin ya taimaka ma shi namijin sai ya taimaka miki. Idan ke kika tausaya shi bai tausaya ba, yaran yanzu suna da wayo sosai, sun san abin da yake faruwa. Wallahi kaman yanda kika faɗa, akwai namijin da yana da kuɗin, saboda ya ga cewa wanke ma kina taimakawa ba zai baki ba, amma zai fita ya je ya ci abin da ran shi yake so, ke kuma ya barki da yaran ki yi ta kokotawa kina yi. To a gaskiya idan ke kuma mace kika ja kika ce ke ba za ki ba, to yaya makoman yaran naki zai kasance? Yaya kike ganin yaro zai kasance? Ba abu mafi illa a rayuwa shine horan yunwa. To ni irin mazaje da suke ga irin wannan hali, in har kin san mijinki haka, ke ki tsakanin ki da Allah, wallahi
ko da ma kin san cewa yana da kuɗin baya kawo wa, ke dai kawai ki abin da ya kamata,
ke dai kawai ki abin da ya kamata, domin wa'annan yaran suna gani kuma suna jin abin da yake faruwa. Zan baki misali, akwai wata anguwanmu wanda baza dai mu ce mijin ba shi da shi ba, kun ko yana da shi, ita mata ita take daukan dawainiyan ƴaƴan, har ya ga mata ƴaƴan su sun riga sun sani yau ko pensir ne aka ce su kawo a makaranta. In ta ce musu je ku ga ya mama ya kuma ce a mama ke ma kin san ko mun je zai ce mana ba shi da shi. To ya riga ya sa musu wannan abu, kuma ƴaƴan sun sani cewa yana da shi amma ba zai yi ba. To menene ka shuka a cikin zuciyan ƴaƴanka? Saboda haka mazaje da suke da wannan halin ji tsoron Allah. Mu kuma mace idan kin san cewa eh hakan ne ba su da shi, ke ki taimaka tsakaninki da Allah.
Barin dawo ga Hajiya Salma. Hajiya, wani lokaci matan nan idan ya zamana su suke daukan dawainiya, zaki ga suna wani cika da batsewa, suna wani tinkaho, sai janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma, ba ta da kunya da sauransu. Yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba daya?
Gaskiya yanayin yanda wayansu matan idan sun gan Allah ya hore musu, sai su gan kaman ai duniyan gabaki daya su ne da ita. To ai komai yaya, mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne, dan namiji shine gaba da mu. Mu in Allah ya hore mana, dole ne mu sauke kanmu mu bi umarnin miji. Indan muna da shi dukiyan mu, miji shi ma yana da shi, ba abin da zamu ce a yau ai mu ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba, ba haka ba ne.
Amma kin san wani lokaci wasu mata idan tana daukan dawainiyan sai ya zama kuma a'a ya ce shi in ya samu kudin shi a'a zai kara aure ne, gashi nan dai abubatu sabgan gaban shi kawai zai kai. Ba kiya ganin kaman matan ta wannan ma zai zama musu abin bakin ciki ko bacin rai?
Gaskiya magana da kika faɗan nan haka take. Akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba yi da komai, wahala ne suka tashi, amma zaran Allah ya hore mishi ya samu dukiya, sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya. Wayansu ma sai ki gani za su je su auri macin da take da hali ne, sai su nuna ma wanda take da take gida da yake ita ba ta da komai, sai dai ta tambaya kafin a bata. Sai ki gani shi ita wannan ita za dinga daukaka, ita ce mai fada aji. Ken da baki da shi ke kina zama ne, oho naki ma in kika fada ma ba za a ji miki ba.
To madalla, da fatan wannan ya karfafawa mata gwiwa su ci gaba da fadi tashi domin ba da gudunmuwa ga iyalansu da kuma ci gaban kasa. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da kallabin mu ta mako, uwar gida Sera Jibrin da aka fi sani da Mama Sera, macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya, wadda rashin goyon baya daga sauran mata da kuma abokan takarar ta maza bai sa ta yi kasa a gwiwa ba. A yau uwar gida Sera ta bayyana yadda aka yi ta samu goyon bayan jihar ta Niger a takarar shugaban kasa. Waka aka ce a baki mai ita tafi dadi, ga kallabin mu ta mako.
Yaya nayi na zama candidate ga Kwara State? Kin ga na ga miki wani warning din da sai kina yi kamar zaki shiga siyasa, ki biya tax na shika ki failin ba kuma na bi
wannan shawara ya taimake ki
kwarai kwa. So donation wanda zana babakinta yayi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara, ya aika da biyan kudin. So na je aka kira ni daga office wanda ya tabbata, madam and Mr. President ta biya miki donation na shi gizo ki karba na doki 50,000 na zo overnight.
Mo kudi ne sosai?
A'a, sosai kuwa na doki, ba maganan 500,000 wanda party suka yi ba, an rage cewar wanda zai takara daga ward har zuwa kasa halin ko kudi ne da hali ko meye ne daraja din mutunci zai kai ka da popularity naka. To Allah ya taimake tunda yana yi commissioner na sai form dina na ji word suka ce ah ke ce namu ke mana kyau 100% na je local government suka ce ah madam you did well kin ba mu daraja mu manya da suka zo tsofaffi da suka zo suka ce ai ke ce namu daga namu kace tuta mu menene no problem 100% votes da muka zo state duk wanda suka apply suna so shugaban kasa su gwamnoni da senators a Kwara State I disqualify na su ni katai ce na qualify one because nabia tax dina na bi shawara da wani ya ga mun tunda na bayi commissioner su ko timbari ki cigaba every year
biyan haraji
a lajin ki. So kawai naji interview dina na yi late ma ina cikin kauye ana interview a ne wani ya ce ana neman ki fa kuma babu telephone those days na san Sunday da na dawo kina naji ana interview na masu neman shugaban kasa sai kawai na shiga office na INEC gobe kuma Monday za su aika wanda ya qualify zuwa Abuja ga na yi interview kawai na
kuma kika ci
a kina so ki ji labari yadda na ci ne. Okay, muka yi convention a gidan Dr. Saraki before nomination sune ya tambaye madam kace kika yi qualify ga shi kuma candidate namu, in muka kai national convention muka samu wani candidate wanda muke so ya zaki ya ce your excellency jiya da nazo gaishe ka cewa ka sani ka ce mun wanda yana zaman governor yanzu Allah ubinki ne ya tambaye ka ka sashi ya zama governor shin shi Alhaji Shaba lafiya ji daga local government dina wato together nace Allah din wanda ya tambaye ka ka kawo kuka samu governor Shaba lafiya ji in muka kai Jos Allah kuma zai nuna maka yanda za ka yi kowa suka yi shiru suka ce wasu na ganin ce zan fara turanci da sauransu su ka ci kawai kowa ya suka yi shiru. So jama'a ga candidate namu daga Kwara State za mu yi convention a Kwara a stadium na Kwara ne kuma na sa kaya nufawa typical da nazo magida ne kallo na a sama because muna cikin ba cikin main ball outside ba akwai hall muna ake basketball su nan muka yi convention na tashi na jana duk kusa da kafa na dubu Kwara South na tashi Kwara Central na duk kusa musu Kwara North na duk kusa da na tashi na yi tsalle na yi sato SDP kowa suka tashi SDP SDP
kin bar PDP kin koma SDP
lokacin ba mun magana PDP ba SDP Social Development Party akai da NRC ai jana baba gane ya kafa party SDP wannan NRC Republic Party kuma da SDP Social Development abi Social Democratic Party so in su mutane SDP suka tashi da nayi tsalle gani a kayan nufawa nayi mu gaisuwa wanda ya kamar na dadasa na gida da na tashi nayi tsalle kuma suka ce eh suka ga everyone suka tashi na samu 800 plus delegates da ri takwas sun fi da takwas amma da gani na da kayan gargajiya nayi musu gaisuwa na gargajiya ban yi magana da yawa ba kawai na na tashi na yi tsalle kawai kuma suka tashi SDP Sera SDP Sera Sera kawai a cikin wanda suka yi voting na yi losing vote biyu a cikin 800 plus delegates da suka zo convention kawai yaya ban yi losing ba na gama magida ina sama ina kallo muka gama sai ya wuce Lagos na koma Kaduna later on da suka zo aka zo Kaduna suka ce madam kin sa abinda duka mu muke voting ba wai kin sa kaya na gargajiya ba daya kin tashi kika gaida mutane a dukuce da kafafun gwiwa biyu biyu kika tashi ba wani surutu kika yi ba kin tashi kin yi tsalle kamar kina da lafiya ga kamar sports commissioner namu na da abun ya ba mu dadi ya ba mu girma nasu an ba su girma nasu da za su suka ga wajen ku wane matan ku ana muku dukusawa a gida yadda ta muku to tunda ya ba mu girma wanda kuma za a ba mu a gida ya kamata mu bata vote ita ce candidate namu yadda na samu vote biyu mutanen biyu suka sa no don vote naka is yes or no so wanda suka sa yes 800 and something wanda suka say no su biyu kawai ne suka ce no so nayi winning nan kai Kaduna wasu suka zo suka ce madam kiyas kin sa abinda aka sa aka miki vote muka duba kin sa kayan na gida baki yi turanci barkata ba ki mana biyayya kuma ba wai kudi kika ba mu ba dokoki ka bi to me muke nema kuma kin girma kin ba mu girman mu dokoki constitution gari kika yi abinda ya kamata ki yi mana so kin ga zama tuta namu kenan don samu kai jos amma godiya wani dattijo engineer Popola ya zo patigi da ya ji cewa wannan ina takarar shugaba kasa ya zo gida mu yana neman ina gina su sai da jibu aka shiga gidanta fortunately ina gida ace madan kika zo gobe ki zo dan ina son ganki na kai Ilorin public transport na kai gida su madan ga station wagon da zaki campaign da shi
ya baki kyauta
no ya bani da driver dan kudi ya bani da ki kika mota so yanda aka yi na samu mota moto dama ina tafiye da public transport ne because moto sun mai gida ba yanda zan cire moto nawa a gida don yara za su je school so su kuma ba zan yi campaign da motocin da motan soja ba so amma Allah ya sa mutumin nan har gida sa ne ba yanda zan manta da shi amma wato nan Allah zai kai ni gida zan je godiya da aka yi min taimako da aka mi Allah zai ba mu lokaci na je gida so da muka
kina nufin har yanzu baki mai godiya ba kenan
wa
shi wanda ya baki station wagon
no na yi mana ina zuwa na je Ilorin na zuwa wajen shi ya kaiwa mai gida ya buga mishi telefon kuma in naje sometimes a gidansu nake sauka ko and so mun zama kamar family daya da su so muka kai jobs and da za a yi vote
da za a yi kuri'a
yes za a yi kuri'a shi wannan shugaban kasa
na yanzu
eh
Bola Tinubu
baba is senator governor his excellency Tinubu the present president lokacin yana senate ana kiriga a jos ya zo a sami ni madam ina ganin zaki zama ko number 3 ko number 4
dan
aka da kashi zai koya min yanda abinda zan fada a cikin minti 3 da za a bani na zauna ga abin da zaki fada ga abin da zaki ga abin da zaki nai na bi abin da umurni da ya bani koyi da ya bani aka yi voting sai a ce wace laka taka da jiti jiti kinki be atiku then a wani daga east shi ne yana takara don a kira shi sannan a kira sai Rajibu ana kira numbers 1 2 3 har zuwa 4 wanda ko na zama number 2 aka kira zama number 3 gaba da na zama number 4 yanda his excellency shugaban kasa na mawazo yayi coaching dina
Babu shakka an yi gwagwarmaya Mama Sira da kuma fatar matar da ke da sha'awar tsayawa takara a kowane mataki za su koyi da jajircewarki. Ba iyakarta kenan ba, kafin mai sallama da Mama Sira za ku ji shawarinta ga mata da ke da sha'awar shiga siyasa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako uwar gida Sarah Jibril, macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban ƙasa a arewacin Najeriya, da bakin mu na yau Murna Ahmed, Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad, sai wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Zainab Babaji a jihar Plateau da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Assalamu alaikum. Hayya hayya.